يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 8 ga watan Al-Muharram. Takwas ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 3 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 32 a cikin littafin Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Assaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa'u Bakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar lan a nan cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma Sa'u Bakar Tafawa Balewa ya mishi rahama. Darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 63, hadisin Abu Huraira, Allah shi kare da a gare shi, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Ba a aurar da wato bazaura sai an nemi umallinta, ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta. Sahabbai suka ce, ya manzon Allah, wa kaifa idhnuha, ya za a yi a gane izininta? Qala an taskut, ya ce shi ne idan ta yi shiru. Wannan shi ne hadisin da muka tsaya a kan shi a satin da ya gabata, wadda yau insha Allah za mu tashi kan hadisi na 64. Alhadithu rabi'u was sittun, an Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma, anna jariyatan li Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yuqalu laha Musayka, wa ukhra yuqalu laha Umayma, fakana yukrihuhuma ala zina, فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله غفور رحيم. رواه مسلم. ما لن يتي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنكر بودك جابر بن عبد الله ألا مدوك كنسلكي يقاري داء قريشي، أن جارية li Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, cewa akwai wata baiwa daga cikin wato bayin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, wadda shine sayyidul munafiqina kenan. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, wadda ayoyi da yawa na Alkur'ani sun sauka domin su tabbatar masa da narkon azaban da ke jiran sa a lahira tun kafin ya mutu, saboda yadda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, da kuma irin yadda ya wahalar da musulmai, da irin yadda wato ya cutar da addinin musulunci, da kuma cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda ya zo ya shiga jikin annabi da sunan cewa ya musulunta alhali kuma yana yi makafirai aiki ne. Dan haka yana cikin waɗanda suka jagoranci ragamar yi wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kazafin zina, wadda Allah ya masa alƙawari wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Tun anan duniya Allah ya ce ya masa tanadin azaba mai girma saboda haka ya shirya kafin ya tafi lahira. To wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lanatullahi alayhi yana da wata baiwa yuqalu laha musaika, ana ce da ita musaika, wa ukhra yuqalu laha umayma, akwai kuma wata bayan waccan ita ma ana ce da ita umayma, yana da bayi mata guda biyu kuyangi kenan, daya sunanta musaika daya kuma sunanta umayma. Fa kana yukrihuhuma ala zina, sai ya zamana shi wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana tilasta musu yin zina, ya wajabta musu su yi zina. Duk wani babban mutum in yazo yana neman matar banza sai ya tura su sai su je yayi zina da su, sai zamana cewa farashin zai shigo aljihunsa, haka yana tilasta musu ba sa so. Fashakata dhalika ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, da suka ga yana musu haka ba sa so, sai suka kawo koken su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fa anzalallah, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yace wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtagu arad alhayati ad-dunya. Allah sai yace kar ku tilasta mu kuyanginku su je su yi zina in sun ji maran su suna son kamewa, to kar ku ku matsa musu ku ce dolen dole sai sun yi zina, domin litabtagu arad alhayati ad-dunya, domin ku samu wani abu na duniya. Allah yace wa man yukrihunna, duk wanda ya tilasta musu a baya yayi wannan, to in ya tuba fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, Allah mai karban tuba ne, Allah mai gafara ne, matukar ya tuba ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. To wannan hadisin yana koyar da mu darussa masu yawa. Darasin farko yana koyar da mu yadda addinin musulunci da kuma lafiyayyen hankali yake kyamatan zina. Duk wani lafiyayyen hankali, hankalin da yake lafiyayye wanda ba wani abun da ya taba hankalin, zina ba za ta samu wajen zama a cikin wannan hankalin ba. Lafiyayyen hankali ya san cewa wannan hanya ce mummuna, shi yasa Allah ya faɗa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hanyar tayi muni, hanyar ba ta da kyau, ba ta bullewa a ce mutun ya kama hanyar zina. Daka wannan yana nuna mana lafiyayyen hankali, shi yasa su karan kansu waɗannan bayin kuyangi ne, su ba ƴaƴa ne su masu ƴanci ba, amma mun ji abin da yace fa kana yukrihuhuma, tilasta musu yake don dole. Ashe wai ana so a nuna mana a lafiyayyen hankali radin kan mutum ba zai mika kansa zuwa ga zina ba. Wannan shine fitiran da dan adam yake rayuwa a kai, wannan abin ya dauko asali ne batun a jahiliya. Tun jahiliya ana jin cewa ce mutum ya zama mazinaci, to wannan mummuna abu ne. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace Allah yana kishi, kuma babu kishin da Allah yake kamar ya ga baiwarsa da bawansa suna zina. A Hindu bintu Utba sai ta ce ya Rasulullah aw tazni al-hurra, sai Hindu ta ce ya manzon Allah, wai dama akan samu ya mai yanci ta yi zina, ya ga uwarta da ubanta a gari ba baiwa ce ita ba, ba siyo ta aka ya matsayin baiwa ba, ba kama ta aka ya matsayin fursunan yaƙi ba, haka kurin ta je ta bada kanta ta yi zina, sai abin yayi mata nauyi tana mamaki. Ai Allah yayi mata gidan doguwa da ya kawo ta a wancan zamanin. Kwarai kuwa. Tunda ta zo wannan zamanin, da ta ga cewa an zo zamanin da wai a ce mutum ma katangagge ne, wannan shine abin mamaki. Ai a ce mutum wai katangagge ne shi, wai wannan a daga shi a ce a wannan shi ba ruwansa, to wannan shine ya zama abin mamaki. Ya aka yi har ya iya kamewa, ya har ya iya kame kanshi. Saboda haka wannan na nuna mana hankali mai hankali lafiyayye wallahi ba zai dauki dabi'ar zina ba, ba zai dauki dabi'an zina ba. Amma yanzu mu duba mu ga al'ummar mu ta musulmai, babu wani gari da zaka ji ban cire miki kowane gari ba duk jihohinmu na musulman nan kaf babu jihal da zaki ji face sai kin samu unguwa guda wannan unguwar mazinata ce babu wannan garin kaf arewacin Najeriya face sai kin samu unguwa guda wanda wannan unguwar unguwa ce ta mazinata wai duk wani mai mutunci ba a so a ganshi a wannan area ko ina ji gaje sai kin samu wannan ko ina a cikin garin musulmai masu ikrarin musulunci sarakunan su musulmai shugabannin su mafiya yawa musulmai ƴan majalisu musulmai gwamnoni musulmai komai musulmai 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 amma musuluncin yana baki babu shi a cikin ayyukan babu shi a cikin zuciya babu shi a ayyukan babu shi a zuciya kuma duk wanda ya taso yace zai fada da irin wannan aikin shi ma fada za a yi da shi eh mu duba mu ga kwanakin baya irin abin da yayi ta faruwa da Malam Aminu Ibrahim Daurawa tsakanin shi da waɗannan ƴan iskan yara na garin Kano wannan ya tabbatar mana cewa ba komai yasa suke wannan badalar ba illa iyaka sun samu goyen baya daga wajen gwamnati gwamnati ce ta mara musu baya gwamnati ce ta goya musu baya saboda duk wacce aka fafureta sai ta ce an matsa mata lamba za ta tona asirin wani babba manyan kasan kenan su ne masu mara musu baya su ne masu goya musu baya su ne masu siya musu motoci su ne masu siya musu manya-manyan wayoyi su ne masu ba su manya-manyan kudade su siya musu manya-manyan gidaje a bude musu manya-manyan katafarin shaguna wanda a musulunci irin waɗannan neman su ake yi domin a hukunta su a ka'idar musulunci amma an wayi gari kuma a garin musulmai ga sunan suke bayyana kansu ba a iya musu komai ba a iya yi musu komai hasali ma sun fi da yawa daga cikin malaman addini yanci a ƙasar abinda za su fito su faɗi su kwana lafiya wani malamin bai sai faɗi ba kuma sunan shugabanninmu sunan su wai musulmai wai sunan su musulmai wai kashi su waɗannan ana tilasta musu su yi zina don dole abin ya yi musu nauyi sun kasa jurewa har sai da suka kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mai gidansu yana tilasta musu aikin zina mai gidansu yana tilasta musu aikin zina tare da cewa a asali su ba su da laifi domin duk abin da aka tilasta ma mutum don dolen dole manzo Allah ya ce Allah ya dauke ma al'ummarsa wannan abin da aka yi da mantuwa ko kuskure ko bisa dole Allah kuma ya faɗi dama man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce ma Allah Allah sai ya ce amma banda wanda aka tilasta mishi zuciyarsa tana cike da imani aka sa shi yayin abin da yake sabon Allah ne amma ya ce walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah duk wanda zuciyarsa dama cike take da kafirci to fushin Allah ta tabbata gare shi da kuma azaba mai girma amma wanda aka tilasta shi don dole ba makawa ba yadda ya iya yayi kafirci ba shi da laifi to amma su duk da haka hankalinsu bai kwanta ba suna so a saukar da hukunci daga Allah menene hukuncin wannan tilastin da ake musu na sizina wannan fa shine lafiyayyen hankali wannan shine lafiyayyen hankali amma yanzu mun wayi gari shi wannan shine ya koma yanci shine ya koma yanci kuma galibi su matan da suke afkawa cikin wannan ba sa la'akari da kuma daukan izina daga waɗanda suka gabace su idan mutum yana rayuwa a duniyar nan in zai dauki layi in dai ba zai hangi shekara kaza akwai suwana da suwana suke tashi a wannan fannin yanzu babu su ba to ba zai zama mutumin kirki ba ba sa daukan izina daga waɗanda suka gabace su dauki wacce ta shahara da aikin badala shekaru 10 baya yanzu ina sunan take tana ina an bisa she ta babu ita babu labarin ta wasu da yawan su suna rayuwa mutuwa suka yi ba zamanin su ne ya kare masu jan su da yaudaran su shi wannan badalal da su yanzu abin da suke bukata daga jikin su babu babu haka dole su aje su gefe dole su aje su gefe yanzu ko ɗan wasan kwaikwayo kika dauka duk wani film da za a sake sabo zai yi wahala ki samu a cikin ɗan film din akwai wacce ta kai shekara 20 tana film zai yi wahala sababbin mata ne ake zubowa su waɗancan da suka yi film shekara 10 shekara 20 da su zamaninsu ya kare yanzu sai dai a dinga kiran su Facebook ana hira da su wani experience kuka samu a film mai da mai kuka samu wani challenges kuka samu amma yanzu ina suke a cikin film din babu su babu su sai dai a ce tsohuwar jaruman film yanzu fa an wuce zamaninta wace ce jaruma mai cin gashin kanta yanzu ita ce sa'ar etta kuma galibi su mazan da suka rinjaye su suka bata musu rayuwa da ƴaƴansu da matansu ba sa cikin film din da yawansu matansu da ƴaƴansu babu su a film din tare da cewa suna yaudaran mutane cewa wai fadakarwa suke yi wai suna wa'azi har wani daga cikin su kwanaki da ya bushi iska ya ce wai sakon da suke isarwa ya fi sakon da malamai ke isarwa ya ce mutane sun fi fahimtar saman da yadda suke fahimtar malamai to yanzu in ka ɗauki maganansa ta wani babin ya faɗi gaskiya saboda darajar da mutane wasu suka ba su tafi darajar da suka ba malamai duk matsalolin da muke samu a rayuwa ba watsi da karantarwar malamai ne da ɗauko karantarwarsu muke yake jefa ma matsala ba duk gidajenmu kowace tana so gidajen gidanta ya gudana irin yadda ta gani a wani film haka take so gidanta ya gudana duk wa'azin da za a yi ga yadda ake gudanar da gida ga yadda gida annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga yadda gidajen sahabbai suke ita wannan duk baya cikin zuciyarta baya zuciyarta ga littafin da za a sa mata daga bango zuwa bango a nuna mata ya annabi ya rayu tsawon shekaru kaza da matansa shekara 20 da 30 da wannan bai isheta ba wai dan film ne na awa 2 shi dai koya mata rayuwar shekara 30 a cikin masu ba da shawarrun kuma wata shekaranta 10 tana gidansu an jima da sakinta ta yi aure ya mutu ta sake ya mutu ta sake ya mutu kuma ta zo na an sa mata kyamara ta ce ku zo ta ba ku shawarwarin zaman aure kuma kun yi zugun kuna sauraranta mai ba haushe ya ce wanda ya ce zai baka riga ya ce duba ta wuyarsa ita yanzu tambayar ita ce ke lokacin da aka sako ki baki san waɗannan shawarwarin bane ko sai da rayuwa ta gara ki ne tukunna ke ya kai baki amfani da su kika zauna ba kamar yadda jiya nake ganin wani a Facebook wai an tara su ne akan yadda za a koya musu yadda za su zama tara miliyoyi a sati ɗaya sai ya zama nan wanda zai yi musu lecture a acaba aka kawo shi wanda zai koya musu yadda za ka zama miliyoniya a sati guda a bayan a caɓa yanzu yawa to da shi ya kamata ya taho ne daga nesa ana gashi nan a je da motoci a je a ɗebo shi amma shi ma da a caɓa ya taho to wani daga cikinsu shi kuma da mota ya zo wani a cikinsu ya zo da mashin ɗin kansa ya zo sauraron wanda ya zo a caɓa zai koya masa yadda za ka zama miliyoniya a sati guda yawwa to amma yanzu idan ita wacce za ta baki shawari ta kaske shawarin da za ta baki suna ci ya aka yi ba su yi aiki a kanta ba dan me ba su yi aiki a kanta ba to shi yasa idan shi ya ce mutane sun fi sauraron ƴan fim sama da malamai wallahi a ta wani fuskan ya faɗa wa mutane gaskiya indai mutanen zamanin nan ne domin na'am sauraron malamai mutane suna sauraron malamai amma wani irin sauraro
sauraro na ji ne kawai ba na aiki ba a karanta ayoyin a karanta hadisan mai jan baki ya ja baki mai fassara ya fassara masu kabbara su kabbara in an tashi a wajen za a bar wa'azin a nannade shi cikin tabarma a jingine ya tafi gida in an tafi gida kuma sai a ajiye wa'azin sai a dauko wasan kwaikwayo sannan idan ka koma social media wanda suka fi kowa yawan mabiya a social media ƴan wasan kwaikwayo ne da yawan su tarin miliyoyin followers din da suke da shi babu wannan miliyoyin followers din a shafukan malamai mabiya yawan su babu kaga dan fim mai followers mutane miliyan 10 kaza suna bin shafin sa wanda ina da yakinin kap cikin malamanmu ina tsammanin in ka cire malamin Daurawa sai Professor Isa Alifantami su ne masu followers miliyan 1 da wani abu duk sauran 100,000 kaza ne 1000 kaza wani ma followers din malaman bai wuce guda 100 kaza ba masu wa'azin kenan amma ɗan fim ɗin ba dube suka gani wannan ɗan TikTok ɗin masu rawa dube suka gani da me suke takama da yawan followers kuma abinda ba sa ganewa shine Allah ya saka ma Malam Ahmad Tijjani gurin tun da alheri eh abinda da yawan su matan ba su fahimta shine da yawan masu bin su masu bibiyan su inda za a ce Allah ya sa Issa ta zama kamar ta ba zai yadda ba inda zai ganta tare da Issa zai kira ir yace in baki rabu da ita ba zan tsine miki albarka yayi mata kace kace raba ta da ita amma in ya koma ɗakin sa sai sanya datan sai kalle ta yace tayi kyau tana rawa sai kalle ta yace tayi kyau saboda bai sa so yake yi nashi ya gyaru na wani ya baci ai domin inda gaskiya rawa yake son kallo sai sa ƴaƴansa su masa mana menene a jikin waccan wacce take wadda babu a jikin ƴaƴansa inda gaskiya yana son rawa ne kallo a zahiri yayi yafi a cikin waya sai tara ƴaƴansa ya ce ku zo ku yi ma uban ku rawa ba ga ƴaƴansa ba ai ba Bahaushe ya ce guntun ga tarinka to shi ke tara ƴaƴansa ya ce babanku na son kallon rawa ku zo ku ci shi amma ba zai yi ba inda zai ga Issa tana irin wannan abun a social media zai kama ta yi mata duka ya kwace wayanta ya fasa ya yi wane ne ya sa mata ido sosai a daidai lokacin da shi kuma yana bibiyan ƴaƴan wasu to dan haka duka waɗannan abubuwan ba komai ya jawo ababuwan suke tafiya a haka ba in ba goyen baya da suke samu a wajen manya ba wannan shine kawai goyen baya suke samu a wajen manya idan ka dauki ƴan siyasar mu da masu mulkin mu kashi 80 cikin 100 su ba dukan su ba mafiya yawan su suna da irin waɗannan matan a waje bayan matan su na gida da yawan su ma ba su da lokacin matan su na gida eh kuma ina tabbatar muku in kun bincika wallahi irin wahalan da waɗannan matan suke ba su matan su na gida ba za su iya ba su wannan wahalan ba ba za su yadda ba zai daka wa matarsa tsawa ya nuna mata shi ba sa'an wasanta bane amma yarinya yar shekara 14-15 tana wahalar da shi Allah ya ji kan Malam Kabiru Gombe ba dan ya mutu ba ya ce wallahi da yawa daga cikin ƴan siyasan nan manya-manya kuna ganin su cikin babban liga wallahi karuwa suna musu bulala a hotel da yawa eh wallahi haka in ya zo za ta ce ba za ta yadda ba sai ya tsuguna ya yi nildan ya ba tarun ta masa bulala kuma haka zai miƙa mata hannu ta shashshauɗe shi kuma ya fito social media yana muzurai bayi tsoron kowa a ƙasar nan baya wane ne shiririta yanzu in matarsa ce zai ɗauki wannan ba zai ɗauka ba kuma duk wannan abin da kuke gani ina muku rantsuwa da Allah duk wacce rayuwar ta yi tafi a haka duk yawan ni'imar da ta samu a duniya in Allah ya so ta da alheri shine ya sa mata nadama kafin mutuwa ta zo mata shine sai ya sa mata nadama kafin tsufa ko mutuwa ta zo mata amma illa in wata tafi a haka tsufa ko mutuwa ta zo mata wallahi sai ta yi nadama za ta yi burin ina ma da a ce bata zo duniya ba za ta yi burin ina ma da bata zo duniya ba saboda daga sanda tsufa ya zo mata duk wannan mabiyan da samarin da duwa tsewan zabi za su mata duwa tsewan zabi za su mata domin shi namiji yana iya cin tenuwan mata biyar eh wannan ta kare ya kare wannan ta kare ya ka sama da biyar sama da biyar amma ita mace tenuwan ta takaitacce ne to in Allah ya so ta da alheri shine sai ta karar da nata rayuwar a gidan aure to inda ba za ta wulakanta ba kenan inda ba za ta wulakanta ba kenan amma daga sanda wannan karfin jikin ta da halittar da Allah ya mata ya lagube a waje to shikenan fa ta halaka shikenan ta halaka daka inda za ku samu waɗanda suka shekara kaza a wannan fannin ku tattauna da su za ku ji kalan nadaman da ke cikin zukatansu nadama to wannan zamanin da muke ciki zamani ne na fitintunu wanda fitintunun wannan zamanin suna da yawa kwarai da gaske daga cikin fitina mafi girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai ambata mana shine yana cewa akwai a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane yastahilluna al-hira wal-harib wal-khamra wal-ma'azib za su dinga halatta zina da hariri da giya da kayan kaɗe-kaɗe malamai suka ce ba wai fituwa za su yi su ce jama'a halal ne ku yi ba a'a in suna aikatawa yadda suka saki jikinsu kai ka ce an halatta musu irin yadda mai sallah baya boyewa haka za a wayi gari su ma ba su buya haka za a wayi gari su ma ba su buya yanzu wannan fitintunin da suke faruwa ku duba ku kalla ku gani da kyau da namiji da mace a ciki ababen tausayi ne amma wacce tafi kowa zama abin tausayi ita ce mace ita ce mace shi yasa nake yawan maimaitawa wallahi waɗannan ƴan mata mafiya yawan su da suke kai kawo wallahi ni waɗanda nake tausayi su ne ƴaƴan da waɗannan ƴan matan za su haifa ababen tausayi ne domin in su ƴan matan a yanzu ga yadda suke to yaya kuma yanda za su samu tarbiyya daga wajensu wace irin tarbiyya ƴaƴan za su samu a wajensu kuma ka'ida ce kal murabbi yakunu al murabba yadda mai bada tarbiyya yake haka wanda ake tarbiyyanta yake kasancewa haka yake kasancewa duk yadda ka samu mutum mai tarbiyya to wanda ya bashi tarbiyya mutum ne nagartacce amma mutumin banza baya taba haifar da ɗana gari wannan kace ka'ida wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbihi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida wannan ka'ida ce tsaftataccen ƙasa tana fitar da tsaftataccen tsiro wanda ya lalace kuma baya fitar da komai sai lalatacce baya fitar da komai sai lalatacce kuma ku iyaye wannan mas'alar mas'uliyya ce akan ku mas'uliyya ce akan ku waɗannan ƴaƴan da duk kuke haifa Allah zai tsaye da ku ya muku tambaya akan su haihuwan ƴaƴa ba abun alfahari bane kawai cewa ina da ƴaƴa guda kaza ina da ƴaƴa guda kaza a cikin ƴaƴanki guda kaza da kike bugun kirji kina da su guda nawa ne kika tafiyar da su irin yadda Allah ya baki su dan duk wani dan da zai zo duniya ta wajenki wallahi a mutumin kirki ya zo duniya kullu mauludin yuladu alal fitra manzo Allah ya ce duk wani dan da za a haifa to ana haihuwansa ne akan turba ta gari sai ya ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunajjisanihi aw yunassiranihi iyayensa su suke mai da shi abinda zai zama a duniya in yahudawa ne shi ma ya zama ba yahudi in ba nasin kristoci ne ya zama kirista, in maguzawa ne ya zama ba maguje. Amma duk din da zai zo duniya a bawon Allah mutumin girgi yake zuwa. In kaga da ya lalace, manzo Allah ya ce mas'uliyar abu na farko wanda za a fara tambaya iyayensa. Abu na farko da lokacin da yarki ta zo duniya ta san hanyar bayan gari. A ina ta samu hanyar bayan gari? Bayan ta zo hannunki a nan ta san hanyar. To Allah zai tsaye da ke ya tambaye ki. Manzo Allah ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'aliha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan mijinta, kuma Allah zai tsaye da ita ya tambaye ta akan amanar da ya bata. Da haka ƴaƴanki amana ce, kuma wallahi Allah ba zai barki ba sai ya tambaye ki akan su. Allah zai tambaye ki akan su don Allah ya wajabta miki ki tsare kanki ki kuma tsare ƴaƴanki daga wuta. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Haka wannan mas'uliya ce mai girma, mas'uliya ce mai girma. Ke ce ta farko da za a fara tambayanki akan amana da nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura miki na tarbiya. Kuma duk wacce ta ci amanan wannan tarbiyan da Allah ya daura mata ba za ta sha ba, ba za ta sha ba. Dan duk waɗannan ƴaƴan da ake ganin suna waɗannan badalar, ai ba daga sama suka faɗo ba, ba kuma shuka su aka yi ba. Suna da iyaye, suna da ƴan uwa, suna da kawunnai da bafanni, suna da ƴan uwa na jini ta ɓangaren uwa da ɓangaren uba. Dukansu Allah sai ya tattara su ya musu tambaya a kansu. Allah ba zai bari ba, Allah ba zai bari ba. Wasu daga cikinsu ma iyayensu ke goya musu baya, iyayensu ke goya musu baya. Wasu gwamnati da ya kamata ta taka ma abin burki ta goya musu baya. Yanzu waccan fitsarin liyar da aka yi da ita akan Malam Amin Daurawa, aka kama ta aka yi ta prison aka daure ta, aka zo aka ce wai wai ta gudu da daddare ba san ta fita ba. Ai wannan kasar dramatic nation kenan. Drama ta samu wajen zama a kasa, wai an rasa yanda ta yi. Duk cikin prisonerin ba wanda ya gudu sai ita, ba san yanda ta yi, ba san yaushe ta fita ba. Ba san shi ta fita ba wai. Ai kuma abin takeici, babban abin takeicin shine mafiya yawanmu mun ji jawaban da shi gwamnan Kano ya yi lokacin da ya ci mulki, sai da ya kira sunanta ya mata godiya cewa tana cikin wadda suka taimaka wajen kawo gwamnatinsa. To ta taimaka wajen kawo gwamnatinsa, wai sai ta kawo mata burki. Da ita da wai ƴan tawaganta, wana ƴan clip ɗinta matan banza sun taimaka wajen kawo gwamnati. To wai sai ta kawo mata burki? Ta taimaka wajen kawo gwamnatin jiha. Ai kuma abin tambayar ita ce, abin tambayar ita ce, yana daga cikin abin da wasu ke yaban shi gwamnan Kano cewa ba a taba ganin hoton matarsa ko ƴarsa ba, ya boye matansa, yana da kishin matansa. Eh to su kuma sauran matan fa, su sauran matan fa, yana daga cikin jihar da zaka ga mata sun fito suna rawa akan titi suna bugin ilji, su ma za a tafi barin dan siyasa da su. Mata daga shi wanda za a je a masa yakin siyasan, shi mai kishi ne ya boye matansa a gida. Eh ke kuma ballaga za ce ke kuma gaki akan titi. Yayi kokari da ya bota ma da ya boye matansa a gida, kai yayi kokari. Amma su waɗannan matan su kuma ya, su ba su da yanci ne? Su ba su bukatar a boye su ne? Idan sun je sun kawo kansu, idan sun je sun kawo kansu tunda wajen shi suka zo, da gaske na kishin mata, dan me ba za su dakatar da su ba? dan me ai a saurara akwai alama ta nuna sun yadda da abin da matan suke akwai alama domin mace guda daya ce ta gagaru gwamnati mace guda daya in ba gwamnatin ta goya mata baya ba mace daya a ce ta gagaru gwamnati in ba gwamnatin ta goya mata baya ba yanzu inda wani ne ya fito ya zazzagi gwamnati ya zazzagi uwar gwamna duddura masa ashar kafin minti 5 an kamo shi minti 5 ya yawa nemo inda yake eh yanzu wannan shugaban kasar da ya tafi Muhammadu Buhari wani matashi da ya soki matarsa ba zagin uwar ta ba cewa koyi su mama an ci kudi an yi bulbul eh iya abin da yake kenan da safi amma kafin yamma ya isa bila kafin yamma an dauko shi ya zagi matar shugaban kasa eh ya zagi matar shugaban kasa eh to amma abin tambayin shine kafin su hawo mulkin shugaban kasa haka take ha da me ta cika da me ta yi bulbulin da kudin kasa amma daga wannan kalmar kafin ka ankara an kamo shi to amma wai ta fasika guda daya wai ta gagaru gwamnati wace irin gwamnati ne wannan ka dubi darajar malami irin malamin Daurawa darajar babban mutum irin malam Daurawa amma sai da ta kai ga ya matsu akan wannan yar banzan sai da ya aje kujeransa akan wata mace guda daya la'ananniya eh wanda manzo Allah ya ce in kun gansu ku tsine musu albarka dan dama tsinannu ne akan wata tsinanniya guda daya sai da ta kai ga ya matsu ya kai ga sai da ya ce ya aje kujerar irin amfanin da yake ma al'umma da irin yadda ya karantar da mutane da irin yadda ya wayar da kan mutane har a samu irin waɗannan matan suna fitowa baki da baki suna zagin shi kuma wai sunan gwamnatin cewa wai tana son yaki da badala wannan ya nuna yadda gwamnatin ta goyi bayan wannan mummunan aikin kuma muddin wannan aikin ya ci gaba da tafiya aka fa wallahi ba za a zo na lafiya ba kowane gari in kaje sai ka samu irin waɗannan mutane irin waɗannan matan su ne a cike a social media su ne a cike a cikin unguwanninmu da gidajenmu kana ganin mace tana yawo unguwa kowane ɗan unguwa ya san wannan mazinaciya ce kowa ya san ta ta shahara da wannan a cikin unguwa kuma tana yawo hankalinta kwance ba komai a cikin unguwa to ka'ida ita ce in dai zina ta yi yawa to mutane su shirya kawai kashe-kashe dai yawa wannan ka'ida kenan dan shi yasa duk inda Allah ya magana akan zina a Qur'ani sai ya kawo kisan kai saboda suna da alaka dan duk inda zina ke yaduwa to Allah yana kwashe rahamansa da albarkansa a wajen to daga nan kuma ko me ya faru da mutane kar su zargi kowa sai kawunansu sai duk inda Allah ya ce kar ku yi zina sai ya ce kar ku kisan kai wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kafin nan sai dai ka wala taqtulun nafsa wal ladina la yad'una ma Allahu ilahan akhar wala yaqtuluna nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun duk inda aka samu gizina tayi yawa to kisan kai zai yi yawa dan abinda manzo Allah ya faɗa kenan idza zahara zina fi qaumin faqad ahallu bi anfusihim iqaba Allah idan zina ta yadu a cikin mutane to mutanen nan sun jawo azabar Allah makansu mutane sun jawo maka su azabar Allah. Saboda haka in dai har ana so wannan kashakashin yayi ya kawu a kawar da shi, to dole badala ta kawu. In ko badala ta ci gaba da tafiya, to ki sai kashakashi zai ci gaba da tafiya, sai dai kawai Allah ya tsare ni tsare fa. Ai, to dai kawai Allah ya tsare ni tsare fa. Amma ba zai yiwu zinace-zinace su yadu cikin mutane kuma mutane su ce wai za su zauna lafiya lau ba, wallahi ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Amma dai halittar da Allah ya yi ma ɗan Adam, ko ba a karanta masa aya ko hadisi ba, kwakwalwarsa ta nuna masa cewa zina ba kyau. Kwakwalwarsa za ta nuna masa cewa zina ba kyau. Wannan shirmen ya shiga cikin mutane, ba ‘yan mata, ba matan aure, ba zaurawa, haka maza, ba masu aure, ba marasa aure. Kowane ɓangare ya ɗauko baɗalansu, sai ka ɗauka sun fi kowa ƙwarewa. Musamman ma subhanallah, waɗanda Allah ya jarabce su da zawarci. Domin da yawan mu a ƙasar Hausa, mata suna ɗaukan cewa zawarci ‘yanci ne na ya halatta mata abinda da ya haramta gare ta. Da yawa. Wanda kuma yadda Allah ya wajabta ma budurwa da matar aure ta tsare kanta, haka ya wajabta ma bazaura. Babu bambanci tsakaninsu. Babu bambanci. Ma ka'ida ita ce in an kama ta shaidu suka tabbata, ma hukuncin kisa ne, domin ta yi aure. Wanda ya aure izini kuma kashe shi ake yi, jifa za a yi mishi, jefe shi za a yi. Yanzu wannan ayyukan da muke ganin su suke takaiko mu a cikinmu, su suke jefa mu a cikin masifa, su suke jefa mu a bala'i. Kuma ina yawan maimaita mana ƙarƙashin wannan wala tukrihu fatayatikum alal bigha, daga cikin tilasta ma mata yin zina shine kakaba ƙayoyi da alaƙaƙai a hanyar yin aure. Kun ga duka waɗannan matsalolin da muka cakuɗa ma kanmu, in ba mu cire shi ba, to matsala yanzu muka fara ganinta. Yanzu Allah ya kawo mu lokacin da musamman mata girmansu ba wahala. ‘Yar shekara 13-14 ka ganta ka ɗauka shekaran ta 25. To irin yadda ta girma da wuri, haka sha'awa ya shige ta da wuri fa. To a haka kuma a tsarin iyayenta sai nan da shekara 15 kafin su aurar da ita. Ita ba mala'ikiya ba. Sannan mazan da take yawo a kansu ba mala'iku ba. Sannan in za ta fita daga gida, za ta sanya matsatsun kaya ko kayan da suka bayyana tsareccin jikinta, kuma ta fita ta yi yawo tsakanin mazaje. Ita ga sha'awa, maza ga sha'awa, kuma ku ce tana kuna so ta zauna lafiya. A inda bango ya tsage, to kadan gari ya samu wajen shiga. Dole za a samu matsala. To wannan abin da muka ɗaura ma kanmu na masifa, abubuwan da Allah bai ɗaura mana shi ba. Yau in an zo neman aure, uba shi yana hangen zuwa yaushe ne zai iya haɗa kuɗin furnitures. Ya ce to sai nan da shekara 1.5. Shi ma kuma ana lissafin zuwa yaushe ne zai iya kawo akwati guda 6. Ba haka ba ne? Haka ne? An tilasta ma mutane, kowane ɓangare ya ɗaukan ma kansa abinda Allah bai ɗaura mana ba. Abin da yake wajibi a aure, sadaki, wajen zama, sana'an da miji zai riƙe ta, kalas, shikenan, an gama. Amma sai mun ɗaura ma kanmu wata masifa da bala'i. Duk wannan al'adun da muka sa ma kanmu, wa ya ɗaura mana su? Tun daga zuwa nema, ana so za a sayo goro da minti 20,000 da a fara kawo tukunna. Wannan wai yana matsayin alluran cikin ruwa ne, mai yiwuwa a bashi, mai yiwuwa a hana. Wannan neman izini ne tuku. To daga nan kuma sai an dau lokaci dogon lokaci kafin a ce to ya kamata kuma a kawo sadaki. $150,000 shi sadaki di yadda yayi yawa, in dai akwai dama to bai yawa ba, don aure ana so a mutunta sadaki musamman gurgurdan darajar mace, abinda take da shi na qualities na addini. To bayan nan kuma ta Najeriya sai ya kama musu babban gida haya $300,000 a shekara, saboda tana sayin da lata huta. Ana jiran sai, sannan bayan nan sai an kawo akwati, an hada akwati guda 6 miliyan 1 da wani abu miliyan 2 da shi ma kuma bangaren ubanta yana nan yana ta wahala, ya haifiya ya tarbiyantar da ita, ya ilmantar da ita, ya ciyar da ita har ta girma, sannan wai zai dauke ta ya mika ta gidan miji, shi ma sai ya wahala, sai ya wahala. To in ba al'adar mu ba ta Hausawa, ina aka taba wannan aiki a ce wai za a baka mace sai an kawo mata katifi, an kawo mata katifan da za ku kwanta da ita? Ina kai wannan ba al'adar mu ta Hausawa ba? A wace aya aka samu na wani sura? Bakara ko Ali Imran? Cokalin da zai ci abinci da shi, cokalin da zai ci abinci da shi baban matan ne zai sai mishi. Butar alula daga gidansu za a kawo masa. Wannan karatu ina muka samu shi? Wallahi mu muka daura makan mu wannan. Kulan da za a zuba mar abinci a ciki, matin baban matansa ne zai saya mishi. To yanzu idan kai baka sayi kula ka kai wa mamar matarka ba, ya kamata ka jira ta saya maka kula? Akwai darajar da mutum zai yi maka mafi girma a duniya sama da ya dauki ya guda ya baka ita, ya gama maka komai, yayi ya gama maka komai. Wannan ba shine abin da muka daura mu kanmu na matsaloli ba? Ana wahala mana ha ba, abubuwa suna ƙara tsada ne muna ƙara tsawala mu kanmu ba? Inda ana kai lefe zannuwa guda 10 a lokacin suna 4,000, 5,000 kaza, yanzu kowanne 20,000 da ana jiran kuma sai an kawo guda 20, haka sun ƙara kuɗi mun ƙara musu adadi. Abinda za a kawo da na kayan ɗaki da gara guda kaza guda kaza, yanzu kowanne ya ninka kuɗinsa, sannan mun ƙara mishi adadi. Ba dai sabon wahayi aka mana daga sama ba, wannan wahayin shaidan ne kawai, wahayin shaidan ne ya tilasta mana waɗannan abubuwan. Wahalhalu suna ƙara mana yawa, mu ma kuma muna ƙara tilasta ma kanmu, muna ƙara wahalar da kanmu. Yanzu duka waɗannan abubuwan yau inda za a ce a cikin area unguwan nan zalla, ba sai an tsallaka wani guba, zallan bakin titin nan daga nan kofar nan zuwa santaral, a ce ana so gobe da safe ƴan mata su zo wadda sun kai aure, suna son aure, za a yi musu kayan ɗaki a aurar da su, nan gidan ba zai dauke su ba, eh, a gida ɗaya kana iya samun mata 5-10 sun cika sun kai aure, suna buƙatar auren, suna son auren, me ya zama alaƙaƙai na auren? Kayan ɗaki, kayan ɗaki. Inda za ka tara samari guda 100, kashi 95 cikin 100 su wallahi suna da sana'ar da in sun yi aure zai rike musu mata, amma me ya matsalar shi ne ya za a yi sada kayan aure? Ya za a yi haɗa kayan aure, iya matsalar suke nan. Inda za a ce zan haɗa maka kayan aure, juma'a mai zuwa za a ɗora maka aure, ko musu ba zai ba, saboda dama da samarin da 'yan matan duka suna nan a ƙasa, wai me matsalar? Kawai shine waɗannan abubuwan da muka ɗora ma kanmu shine matsalar. Shi sa ƙarshe tafiya, in ta yi tafiya sun jima tare, ba maganar aure, ba kaza, ƙarshe dole su fada alfasha, saboda ita mutum ce, shi ma kuma mutum ne, akwai sha'awa jikinsa, akwai sha'awa jikinta, ƙarshe me za su yi? Dole su fada alfasha. Ba komai ya ja mana ba illa wannan alaƙaƙai ɗin da muka ɗora ma kanmu, shine iya matsalar. a daura mana wannan Allah ya kai din ko kuma wani wajin a daura ma iya cewa dole sai ta kawo certificate kaza na kwalin karatu na mataki kaza kafin ta yi aure wannan ba daidai bane shi yasa da yawa wata kila wanda yake wajen higher institutions ba zai fahimci haka ba da yawa irin waɗanda aka tilasta musu irin waɗannan abubuwan kwakwalwan nasu ba ja yake yi ba mafiya yawan su ba su ganewa dan lokacin da mace ta ji maranta tana son aure duk abin da za a samu da kwakwalwan to wallahi ba za ta fahimta ba ba za ta gane ba daga ƙarshe dole iya option ɗinta shine ta bada kanta wa malamai iya option da take da shi kenan dan me dan su tsallakar da ita ta wuce ta gama mata aure iya zabin da take da shi kenan duk wani zabin ta ya kare daga iya abin da ya rage mata kawai shine ta miƙa kanta wa malamanta sai tsallakar da ita ta gama makaranta din tana son ta yi aure saboda a gidansu an matsa mata dole sai ta kawo kwalin digiri kaza kafin a yi mata aure dole sai ta yi digiri kaza to shi uban in ta yi digirin da me za ta amfani ka da shi ta je ta yi digiri sannan kuma ta dawo da wani digirin banza din to me za ta amfani ka da shi kai amfanin me ka samu wannan digirin duk abin da za ta kawo muku na dukiya na kuɗi bayan ta gama bata rayuwarta ta lalata rayuwarta don Allah me ya amfani wannan me ya amfani wannan akwai waɗanda ake iya samun su saboda naci irin na iyaye yarinya za ta yi jarabawa ba ta ci ba ta sake ba ta ci ba dan bala'i ya nemo wata ta rubuta mata jarabawa dole waye ta je ta yi karatu sai suna nan birjik wanda mafiya yawa jarabawan wani ma yaje ya saya mata admission din da kuɗi ba dan komai boye saboda dole waye yana so ya kawo kwalin digiri ya san cewa kwakwalwanta ba ta ja ba ta fahimtar komai ai wal munkhaniqatu kenan wal mawquzatu wal mutaraddiyatu kwakwalwan a toshe yake amma ya matsa mata ba haka bane har yaje sai ya mata admission din da kuɗi saboda ya san inda jarabawa ne ba za ta ci ba kawai wai me yake jira wai da mun sai an ce essa degree holder ce to yanzu musamman ma wannan kasar tamu in ma ana digiri ne dan aiki inde dan samun aiki ake digiri kai ya kamata a ce an dena digiri inde dan samun aiki ake digiri wallahi ya kamata a ce an dena digiri din ai dan tun tsohon shugaban kasa yana kan mulki yayi bayani cewa kullun graduate ana ƙara samun sabbin dalibai sun fita makaranta bakansin aiki kuma yana ƙara kasa da haka yanzu a Najeriya ba daman daukan sabbin ma'aikata kowane gwamna da damuwansa burinsa ma ya rage ma'aikata kowa so yake rage ma'aikatan jihansa to in dai dan samun aiki ake digiri da ya kamata a ci an dena digirin dubi duk wa'annan yan acaba masu tura da masu tura kaza wallahi mafiya yawan su sun yi digiri mafiya yawan su da digiri a hannunsu ai din ya gama yanzu yana acaba ai ya gama yanzu sana'arsa shine tura dan yayi digiri ne dan yayi aiki a office mai AC yanzu ta kare masa sai da rake yanzu wannan in ya san cewa tun asali destiny sa kaddaran sa shine sai da rake tun asali ya bata shekara 5 shi da yana kashe kudin sa a digiri ba zai yi ba to in dai dan a samu aiki a samu kudi ake digiri yanzu a kasar ya kamata a ce duk wani mai son digiri ma wannan tunanin ya fita a zuciyarsa ya kamata a ce wannan tunanin ya fita a zuciyarsa don mafi alherin arzikin ƴa mace a duniya wallahi shine zaman aure shine mafi alheri kuma ina tabbatar muku cewa bincike na masana yana tabbatar da cewa mafiya yawa zurfin karatun mace in karatun ta yi zurfi sosai boko ko addini wannan factor ne da yake taimakawa wajen ta kasa zama aure mafiya yawa sai yan kadan ba karatun boko ba addini in ba wanda Allah ya tsare ba in karatun ta yi zurfi da yawa to zama aure na mata wahala saboda kallon babba take makanta tana ji maranta cewa ita ce wacce tana da degree kaza tana da masters tana da phd sunanta dr wani mijinta kuma diploma yake da shi ko degree da yaya ta zauna lafiya da shi tana jin qualification ɗinta na karatu yafi na shi in karatun addini tana jin tafi shi karatu eh karatun ta yayi zurfi da yawa yayi zurfi da yawa to abin da ke shiga cikin bakwalwanta shine ita wata ta dabanci tana jin kanta a sama to ka'ida kuma ba yadda za a yi namiji da mace su haɗu kowa ya ji kanshi a sama kuma a zauna lafiya ba zai yi ba eh dole ɗaya ya turo ɗaya ko kuma a faɗo tare dole a samu matsala daga ƙarshe duk ta gama digirin ta ta je ta yi aure ta fito ta zo tana yawo a cikin gari to ina riba a cikin wannan abu ina riba a cikin wannan to wannan yana cikin tilasta ma mata zuwa ga aikata alfasha tare da cewa su kuma yi ba uzuri bane a gare su don sun samu jinkirin aure sai afka cikin alfasha wannan ba uzuri bane ba uzuri bane don wajibi ne akan ta tsare mutuncin ta duk irin jinkirin da za ta samu wata jarabawa ce take samu dan Allah ya gwada imanin ta bata san kuma me ta yi mata ba a gaba amma dai waɗannan abubuwan da muke ganin su in muna so wayannan matsalolin su ragu wallahi sai mun sassauto mu kanmu sai mun sassauta mu kanmu kuma saboda tsiyakalan na mutane duk a gama kashe wayannan miliyoyin akan aure da bangaren ta da bangaren shi gaba daya a zo ana fafuti kan kudin haya dan Allah wannan lissafi akwai hankali a ciki an kashe miliyan 2 a akwati kudin hayan 150,000 ya gagara to me aka yi karshe in shekara ta zagayo ba kudin hayan da wannan akwatin da zanno da duwa tsosu waje za a yi duk ba za su yi amfani ba a lokacin ba za su yi amfani ba wannan kujerun da furnitures din da gadajen duk waje za a fito da su to amfani me suka yi ba su yi amfani ba daka wannan lissafin wallahi mu ji tsoron Allah mu gyara shi duk abinda aka samu dama a yi shi na aure babu laifi manzo Allah ma ya faɗa ya ce auren da yafi albarka shine wanda aka takaita kashe kuɗi a kansa wanda kuɗin da aka kashe yafi zama takaitacce yafi albarka amma mu yanzu an zo aure ma so ake yi a nuna bajinta eh wannan kuma ya shigo har cikin masu addini ana gadara da taron mutane a wajen aure da abin da aka kashe a wajen aure da holin da aka kama da wane ne masu addini wannan ya shigo cikin mu komai ya dawo kaman gasa daka wa'annan abubuwan dole mu saita su mu gyara su wannan shine abin da yake wajibi akan mu saita su mu gyara su eh duk wanda ya zo neman aure an bincike dabi'unsa da halayensa da nagaltarsa an tabbatar ga sana'arsa ga komai ya tabbata to yanzu abin da yake na gaba ba bata lokaci shine yaya za a yi ai aure kalas wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa wata mata ta ce ya manzon Allah ka mun wasiya manzon Allah ya ce da ita in wajatti zaujan salihan fatazawuji in kin samu miji na gari kawai ki aure iya shawarar manzon Allah kenan in kin samu miji na gari ki aure kalas ba bata lokaci saboda haka mu yi kokari mu dauki izina mu gyara waɗannan abubuwan wannan maganar da muke jin tilasta mata akan izina tilasta su akan izina duk ya shiga waɗannan abubuwan duk ya shiga ciki mu gyara shi mu daura kanmu akan saiti babban farin cikin da zaki samu matsayin ki na uwa ko uba shine ka tarbiyyanci iya ka mika ta gidan miji lafiya ne ballantana wannan zamanin da yake cike da fituntunu yaushe zaka tsaya jinkiri yaushe zaka tsaya jinkiri yaushe zaka tsaya jinkiri ayi addu'a ayi addu'a duk wanda Allah ya kawo karbe shi haka eh ba duba kyalekyalen duniya ba duba kaza ba duba kaza abu ɗaya ne yake tsakanin mu da ku shine mallan zo mu zauna duk abin da ka samu dama nayi muna marhaban da shi wanda baka samu ba ka yakuri eh abinda mu muka samu dama muka iya yi ka karbe shi haka eh ban zan iya maka kaza zan iya kaza amma kaza 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 da ake ba za ka samu ba dama me yazo nima ba aure yazo nima ba inda gaskiya yake yi dole ya karba haka kuma me kuke nima ma yar ku ba mijin aure ba to ta samu saura kuma me duk abin da za ka samu ribar kafaci ribar kafaci amma mu ba haka muke so ba ba haka muke so ba kowa tana so mu yarta a kawo mata akwatin da zai zama na kecere ne eh shi ma yana so in an zo gidansa a gaga shi baban matansa ya kawo mace ko ya kawo masa furniture na zamani daga in an zo an jera akwatin sai ya ce to a aika ma wacce daga can unguwa kaza ta zo ta ga akwati daga nan sai sace kayan ai daga a taso ta daga can uwa duniya daga can ta kashe 2000 na a caba zuwa da dawowa wai me wata zo ganin zannuwa wata zo ganin akwati idan an gama a wasu wajajen mai an gama hada akwati kafin a dauka ya ce ma an gonye kira abokansa su ma su zo su ga akwati eh wai ku zo ku ga akwati na da aka yi gidan amarya jahiliya kenan eh da aka su zo a wargaza akwatin a dauko zannuwa a mayar a dauko kaza a mayar a dibo onda ways a kalle su a mayar eh kashi nan je wai 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 abokai sun zo ganin akwatin da dai kai wa mata kayan da za ka yi wa matanka a wannan haukar banza ce fa wallahi jahiliya ce jahiliya ce a tara katti a gida wai mai suka zo gani wai sun zo gani akwatin abokin su ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan so wani a cikin su yana ganin cewa da yana ji maransa duk abin da zai yi na rufe asiri ne ba tashin hankali yanzu ya zo ya ganshi da akwati guda uku ya ga abokin sa ya akwati guda bakwai shi ma zai daga ma kanshi hankali daga karshe ita ma waccan tana shirin cewa duk abin da aka kawo za ka karba an kawo maka wata akwati guda bakwai ita ma ta daga hankali ta daga hankali ita ce mai fadin ga irin abin take so eh akwai guraren da zaka ga shi wanda ke neman auren ma shi ke zuwa wai ya dauki yarinyar wai sun je sayan kaya eh wannan rashin hankali ne wannan rashin hankali ne kuma duk in an gama hada akwatin an kawo gidan su karshe ina za a dauka akai ka ji dauka za a kai gidanta shikenan ai to dole mu gyara wannan ai akwai wani bawon Allah da yake fada mu shi ka idan da yasa a gidansa shine duk wanda ya kawo akwatin aure to zannuwan zai rabawa matansa duka akwati in ya shigo gidansa na aure to ya zama na matansa bai bukata bai bukata daga tun daga ran farko da za a zo neman aure zai sarraha cewa a gidansa ba a kawo akwati a gidan shi ba a kawo akwati daga duk akwatin da ya shigo gidansa da sunan akwatin aure to insha Allah wuraren matansa za su yi sabbin dinki eh kuma kar mu yi tsammanin cewa wai talaka ne mutum ne mai arziki sosai a garin nan duk inda aka faɗi sunan shi an san shi amma mu kuma yayan talakawa yayan malam Audu da malam Tanko mu kuma mun tilasta mu kanmu abinda Allah bai daura mana ba daga ne zama za ta tambaya akwati nawa ka kawo mata sai kaza ce lallai ya kankaro mata mutunci ya kankaro mata mutunci yanzu akwai kankaro mutuncin da ya wuce namiji yazo gida a bashi aure ya aure mace bai bijiro mata da fasikanci da wani abun banza ba har su yi aure lafiya ina kankaro mutuncin da ya wuce wannan ai karshen mutunci kenan karshen mutunci kenan karshen mutunci kenan amma dai an gama tara kayan dakin an tafi kuma ya ja mata duka ya koro ta to ina mutuncin yake wancan mutuncin da ya kankaro mata a akwati yana nan har yanzu babu shi ya tafi saboda haka waɗannan abubuwan da muke kaka ba mu kanmu don dole don Allah mu cire shi mu zama al'umma masu daukan canji masu karban canji mu dinga lissafi da yanayin yadda lokuta suke tafiya da yadda zamani yake canjawa mu yi kokari mu caccanza waɗannan abubuwan amma mu duba mu ga duk irin masifan da muka jefa kanmu a ciki don Allah mu dubi irin bala'in da muka sa kanmu a ciki kuma ba kowa ya ja mana ba fa bi ma kasabat aidikum hannuwanmu ne mu da kanmu ne ba wanda ya ja mana wannan masifa babu haka iya da kyar ake kafa kafa da ita ana bi sannu-sannu ana bi a hankali don a miƙa ta amma duk mu ƙara haɗawa da wasu masifu ka za su jawo mana bala'i daka wannan ya shiga cikin tilasta mai ƴaƴa mata zuwa ga fasikanci eh shi yasa nake jinjina ma malam guruntum akan wani muhadara da yi a shekarun baya babu aure nake so eh muhadara ce kayyima wanda yake jan hankalin duka bangarori babu aure nake so eh wata yarinyar za ta yi hannunka mai sanda duk ta gama ƙarshe iyayen ba su daukan sigilan sai ta yi hannunka mai rodi ta yi alama ta yi alama ta yi duk abin da za ta gwada na alama ta yi sai an kai matakin da ta matsu ta bayyana ma iyayen ta cewa fa ita aure take so a hakan ma wata ta san in ta bayyana ta san barazanar da ta fuskanta a gida amma duk da haka haka za ta jure ta shanye to yadda fa ta bayyana din nan damuwan da ku gani a fuskanta wallahi bai kai kashi ɗaya cikin goma wanda ke cikin zuciyarta ba kuma daga lokacin da ta bayyana tana son aure ina tabbatar muku katangan ƙarshe kenan tsakaninta da fasikanci katanta kai mataki na ƙarshe magana guda ɗaya ce kawai shine fito da miji babu bata lokaci in ta kai wannan matakin yanzu lalime kawai take yi dole ta samu cafke shi za ta yi to ƙarshe fa in wanda take lalimowa din ma bai lalimu ba da kyau to sai ta fita waje sai ta fita waje da haka sai an kai matakin da wata za ta zo ta ce aje a faɗa wa babanta tana son aure wata ta rubuta ta miƙa mishi wata ta iya fitowa da baki ta faɗi amma wai duk da haka su iyayen ba su fahimta ba duk ku gama gina tarbiyyar gaba ɗaya ku zo ku rusa da kanku kun gina ku rusa saboda ƙarshen tarbiyyar da za ka ba ya mace shine ka miƙa ta gina aure to tarbiyyar zai ci gaba da sustaining kenan amma in dai tana waje ba to akwai matsala akwai matsala eh akwai wacce take faɗa mun wallahi da ta matsu sai da ta fara irin wannan sana'ar na mata a sai da cincin da wane ne da illoka da waye tana samun kuɗi ta sayo kula ta aji wai ta gaya ma iyayenta fa tana son aure tana samun kuɗi wallahi tana samun kuɗi wai ma na ta fara rage musu aiki eh ta fara rage musu aiki kuma in ta sayo ta zo ta ajiye shi a cikin ɗaki wannan kulan fa me kika sayo zaki da shi tace ta fara taru ne kuma duk da hakan iyayen kwakwalwansu ya kasa daukan su gane wannan yar me take nufi me take nufi eh wai saboda kawai an zo sa auren ba an sa dogon lokaci ba ta fara rage musu aiki ta sayo sai tunkuloli da kofuna da wane ne da wane ne amma iyayen wai ba su fahimta ba haka wai ba su gane ba haka sun ci gaba da rike ta ta ci gaba da zama a gida uban yana kallanta ƴan uwanta suna kallanta ta gama duk abin da za ta yi karshe a gida ta rasa wani ne za ta ji ta koka ma damuwanta. Karshe in tafiya ta yi tafiya, in tafiya ta yi tafiya, zaman ta yi yawa a gida, sai ta mai da uwarta ta zama abokiyar faɗa. Saboda me? Tana ganin kanta yanzu ɗaya da uwar. Tana ganin kanta ɗaya da uwar. To ƙarshe dai ta mai da uwar ta zama abun faɗa. Ta zama abun faɗa. Haka kurin ba abinda aka yi mata, ba faɗa aka yi mata ba, ba nasiha aka yi mata ba, komai ba. Sai ta yi wata biyu gaisuwan safe ya haɗa ta da uwarta ba. Baba komai ya jawo ba, wa shine wanda nake ta da shi kai a gida. Ta nuna tana so sun ki ganewa. Ai, sun gane da gangan kuma sun ki fahimta. Sun fahimta da gangan sun ki fahimta. Amma har akai matakin da ya ta fara sayan kula tana ajiyewa ka, ai ya kamata ku gane ta dauki hanya. Wallahi gangarawa kawai ya rage mata. Gangarawa kawai ya rage mata. Saboda haka don Allah ku dinga daukan gyara. Kar a ce kullum muna zuwa muna yin karatu, amma kuma muna tashi a banza ba ma daukan gyaran da ake so mu dinga dauka a cikin karatu. Karshe sai ya zama karatun namu bashi da amfani. Sai zama karatun mun bashi da amfani. Mu al'umma ce ta Qur'ani, dal al'umma mai daukan gyara. Duk waɗannan abubuwan manzo Allah ya same su a zamanin jahiliya, amma saboda su sahabbai zuciyarsu ta daukan gyara ce. Shekara 10 shekara 20 da an gyara su tas sun zama miƙaƙƙu mutanen kirki. Mu kuma mun zo mun samu al'ummar a miƙe da ƙarfi da yaji muna so mu dukufar da ita mu maida ta baya. Muna so dole sai an koma abinda aka baro na jahiliya a baya. To wannan gyaran don Allah mu yi kokari mu dauke shi. Mu gyara shi. Mu cire makan mu waɗannan masifun da muka makala makan mu. Mu sassauta mu kanmu, mu dawo kan hanya, mu rage duka waɗannan rigingimun da muka ɗebo mu kanmu. To waɗannan masifofin duk a gama gaba ɗaya a ce wai ana bin uba bashin 700,000 ya ciwo bashin haɗa gado da waye da waye, don Allah ya samu wannan. Wani ya je yana bin kan mutane yana kwaram, saboda me? Saboda ya daima ƴaƴansa furnitures, don Allah wannan ya samu shi. Waye ya samu? Ba wanda ya daura mana wannan abun ba. Ba wanda ya daura mana wannan abun, muka daura ma kanmu. Kuma duk masifan da ta jefa mu a ciki wallahi mu muka ja ma kanmu. Mu gyara wayannan abubuwan. Mu takaita ma kanmu, mu takaita wannan al'amuran. Kowa ya tsaida rayuwa daidai shi, daidai ruwa daidai gari. Iya abin da ake da shi, ayi amfani da shi, abin da babu hakura da sauran. Duk wanda bai daura rayuwarsa akan wannan mizanin ba wahala zai sha. Wahala zai sha. Indi zaki zauna kina rayuwa kina lissafin irin abinda aka yi ma wacce ko irin abinda wacce ta samu nima in samu, zaki sha wahala. Zaki sha wahala. Bahaushe yace baki da gashin wacce, karki ji zaki kitsan wacce, abinda baki da shi ki hakuri da shi, shikenan sai a huta a zauna lafiya. Duk karshe an gama rayuwar wai da mai kudin da talakan, duk ba mutuwa za a yi ba. Duk mutuwa za a yi. Kuma in an je kabari ana gane bambanci wanda aka mata furnitures din miliyan 2 da wanda aka mata mara tsada ne. Akwai bambanci a kabari. A cikin wannan kayan furnitures din da kayan akwato ne yake tafiya kabari da shi. Duka nan za a bashi a tafi a bashi. Duka haka za a tafi a bashi a nan wajen. Dai mun batar mun bata bakan mu lokaci akan su, kuma rayuwar ba ta yi kyau ba kenan. Allah ka sa mu dace. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.
Ana bayan da kai da abin da ta ce. To uwa halatta din ta sami miji ta kira shi ta masa wannan bayani kenan. Ko ya za a yi?
Ai ya halatta sosai.
Eh. Ya halatta in idan ta sama miji. Miji ya zo neman ya ta kira shi. Ta zaunar da shi ta yi mishi bayani. Eh, ai mishi bayani cewa abinda ka zo nima a wajen mu shine ya. Kuma shine wajibi akan mu. Duk abinda kaga mun yi maka mustahabbi. Daka kar ka daura ma kanka ka wajabta ma kanka cewa sai an yi maka kaza kaza kaza. Asalin abinda ka zo nima shine gudan yar. Kuma mafi tsadan abinda za mu iya baka kenan. Idan duk wanda ya dauki ya ya baka to ya gama baka abu mai tsada a duniya. Babu kuma wani abin da mutum zai yi maka a duniya sama da ya dauki ya baka. Saboda haka iya abinda za mu iya yi maka mafi girma shine mun yarda da kai mun aminta da kai mu baka ya ta karasa rayuwarta da kai. Amma duka sauran abubuwan da aka wajabta aka tilasta wanda shari'a bata zo da shi ba mu ba mu daura mu kanmu ba. Abin da ya samu za mu yi shi wanda bai samu ba ya hakuri da shi. Shikenan. Sannan kai ma kuma bangaren ka karka halar da kanka. Karka tilasta ma kanka. Iya abin da ka samu dama ka yi shi. Wanda baka samu dama ba ka bar shi. Karka tilasta ma kanka. Babban abin da zai jawo wannan mafi girma shine da uba da uwa. Su zama su ne tsayayyu akan gida. Musamman uba. In uba bai samu tsayuwa akan gida ba to za a samu matsala. Yawa. Uba ya zama tsayayye ne akan gida. Musamman iyaye mata. Akwai yanayin da shi uba zai fito ne a matsayin mai bada umarni ba shawari. Saboda wasu daga cikin iyaye mata in za a yi shawari da ku to za a samu matsala. Kai za a samu matsala ta yin lissafin yarta kawarta wacce yar kishiya wacce an mata kaza ita wannan ba yi mata ba za a yi mata dariya. To dole sai ya zama tsayayye mai iya mutuke fuska da ɓata rai da nuna bai yadda ba. Da nuna cewa fa shine mai gidan ba ita ba. To nan ne sai a samu maslaha. Amma abin da ya kamata mu dauka shine mu dauki gyara kuma mu gane cewa wannan al'amarin da muke tunkarin shi gaskiya yana jefa mu cikin masifa. Da haka mu gyara shi. Idan mun gyara Allah zai taimake mu. Allah kuma zai karfafe mu akan abin da muka sa a gaba. Allah ya sa mu dace. Akwai ai ya kamata a ce musamman kowace uwa ya zamana akwai mafi girman kusanci tsakaninta da ƴarta. Shine tana iya fahimtar yanayinta da movement ɗinta da abubuwan da suke faruwa da ita. Ya zamana tana iya gane me ƴarta sa a gaba. Idan ƴar tana cikin matsala tana iya kiranta. Ya zamana akwai irin yaren da uwa ke iya yi ma ƴarta magana da shi. Kuma ta fahimce ta. Sannan kuma ta yi mata bayani akan abin da ta sa a gaba. Dan haka ya zamana ita uwa tana da wannan kyakkyawar alaka tsakaninta da ƴa. Ta yadda ƴar tana iya bayyana mata komai ba tare da ta boye shi ba. Ko ya zamana cikin